This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis, 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa iyalai da magidanta a jamhuriyar Niger na kokawa kan tsananin tsadar kayan masarufi ciki har da na abinci a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan.
Amma tun daga yanzu ka shiga kasuwanni kana tattambe wasu abubuwa, kai wanda muke a cikin kasar mu Niger sun fara dora mishi kudi. Dama dan Niger me ya sa bati shinkafa ce gero da masara, to shine yan kasuwa suke ƙara tsawutawa.
Idan mun bude layukan mu na tarho, kuma muna son ku kira domin bayyana irin shirye-shiryen ku domin shiga azumin na watan Ramadan na bana. Lambar ita ce 2022 980 685, amma sai an fara saka alamar tarawa da kuma ɗaya. Amma kafin nan sai mun kawo muku shirin yanayi da muhalli. Yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a yau Alhamis domin tattaunawa akan rikicin Ukraine da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu, a daidai lokacin da shugaban Amurka ya yi barazanar lafta haraji kan Turai da kuma buƙatar nahiyar ta rage dogaro da Washington don tsaronta. Gabannin ganawar tasu, Trump bai yi alƙawarin samar da tsaro ga kibba, ciki har da shirin goyon bayan tura dakarun wanzar da zaman lafiya na Turai don aiwatar da yiwuwar sulhu tsakanin Ukraine da Rasha, yanayin da Starmer ke buƙata. Trump ya shaida wa manema labarai a fadar White House a jiya Laraba cewa, "Ina fata ba mu da wannan matsala, inda za mu iya tattaunawa game da wanzar da zaman lafiya. Za mu kai wannan mataki na wanzar da zaman lafiya cikin sauƙi. Cin ma yarjejeniyar shi ne ke da wahala." Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya gana da shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud a birnin Mogadishu a yau Alhamis, yayin da ƙasashen biyu suke ƙoƙarin daidaita alaƙar da ke tsakanin Habasha da mashigar tekun Somaliland. Abiy ya isa zuwa babban birnin Somalia a yau Alhamis a daidai lokacin da sojojin Somalia da ke goyon bayan dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayyar Afirka suka tsaurara matakan tsaro a filin tashi da saukar jiragen sama na Adin Ade da ke Mogadishu da kuma kan hanyar da ta kai ga fadar shugaban ƙasa. An rufe manyan hanyoyin Mogadishu kuma an hana zirga-zirga ababen hawa. Wakilan muryar Amurka sun ce tutocin Habasha na shawagi a filin tashi da saukar jiragen saman, yayin da kungiyar mawakan Somalia da masu rawar gargajiya suka tarbi Abiy a filin jirgin. A yau ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattaunawa akan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancinsu da ke Moscow da Washington. Ganawar dai ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu, ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarho tun wadda aka yi tun a farkon wannan wata tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Russia Vladimir Putin. Yin aiki tare don maido da dangantakar Amurka da Russia na cikin ajandar makon da ya gabata tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio da ministan harkokin wajen Russia Sergei Lavrov. Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya NCTC ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki don faɗaɗa ayyukansu. Hukumomin sun ƙaddamar da shirin sake duba dabarun yaƙi da ta'addanci na ƙasa domin magance barazanar da ke kunno kai. Hukumomin ƙasar sun ce wannan sabon nazari da bita ya zama dole domin tunkarar barazanar tsaro da ke tasowa da kuma tabbatar da matakan yaƙi da ta'addanci na ci gaba da yin tasiri. Manjo Janar Adamu Garba Laka shine coordinator cibiyar yaki da ta'addanci ta ƙasa.
The tactics used by non-state actors keep evolving and are becoming highly unpredictable.
Yace dabarun da waɗanda babu ruwansu da hukumomi ke amfani da su na ci gaba da haɓaka. Najeriya na kokawa da ƙalubalen rashin tsaro, amma ƙoƙarin da jami'ai da hukumomin da ke da alhakin tabbatar da tsaron rayukan 'yan ƙasa suke yi ya tabbatar da raguwar irin waɗannan lamuran. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya Laraba, kuma yana ci gaba da samun hutu a yau Alhamis, yayin da yake ci gaba da zama a wani asibitin Rome don jinyar rashin lafiyar numfashi ta pneumonia a huhunsa biyu. Zuwa yammacin jiya Laraba dai, Fadar ta Vatican ta ba da rahoton cewa an samu dan ci gaba a yanayin na Papa Roma mai shekaru 88. Fadar bata fayyace ko har yanzu Papa Roma na cikin mawuyacin hali ba, amma ta ce ana ci gaba da sanya ido sosai da bashi kulawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Iyalai da magidanta a jamhuriyar Niger na kokawa kan tsananin tsadar kayan masarufi ciki har da na abinci a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan na bana. Wakilin Muhammad Mahmud na dauke da karin bayani.
Sautari magidanta na shiga zulumi da fargaba idan lokacin azumin watan Ramadan na tunkarawa sakamakon yadda kayan masarufi ke tashin goren zabi ga kuma karancin kuɗi a hannuwansu.
Sunana Mutaka, lamari na tsadar rayuwa inda muke cike zumu a cikin nan Niger. Yan kasuwa su ne na farko masu matsala. Da gangam ne, a'a, rashin imani ne mu da mun samu su ido. Kuma ga babu kuɗin sayar, sai dai kawai Allah ya gyara mana.
Sunana Usman Muhammad Kore.
Ne za a zo na azumi. Amma tun daga yanzu ka shiga kasuwanni kana tattambaye wasu abubuwa. Kai wanda muke a cikin kasar mu Niger sun fara dora mushi kudi.
Dama dan Niger me yake sa bati shinkafa ce gero, dawa masara, wake. Sune dai talaka yake yawanci. To shine yan kasuwa suke ƙara tsawutawa.
A duk lokacin da watan Ramadan ya karato, mutane musamman magidanta ka yi tanadin abin da ya shafi cimaka da sauran abubuwan bukatu tun kafin lokacin. To sai dai a bana lamar ya zo ne da sabon salo a cewar wannan magidancin.
Sunana Amma Ahmad, ga azumi na yana tafe kuma ga tsadar rayuwa. Komi ya tashi. Ba abin da ya sauki sai dai karuwa. Jiya ma na je san shinkafa. Kuɗi sun karu, abin da ya sa ku ina ba sa kai ba sai da na dawo. Ga azumi ya to kuma ga kuɗi babu, ba mu san da ya zami wannan azumi.
An fi danganta faruwar wannan al'amari ga 'yan kasuwa kan yadda suke ƙara farashin kayan masarufi da sauran abubuwan bukata. Aminu Waje da ke zaman shugaban 'yan kasuwa na jihar Agadez da ke arewacin Nijar ya bayyana abubuwan da ke haddasa tsadar rayuwa.
Dangance da galgadi na magabata da suka bamu majan hankalin 'yan kasuwa, mu gaya musu dumi iya kawo kayan shekawo kayan shezu ba rayuwa ce irin ta da. Mun da ke kawo matsalar abinci ba mu iya kawo kayan abinci daga wata ƙasa sai da izinin an bashi takarda a ce zai kawo. Yanzu kuma gwamnati ya buɗe hanya dumi iya kawo kayan abinci. Gwamnati ya ce in ya kawo kayan shi a auna mai zo sai da al'umma don a samu sauki.
Da yawa daga cikin magidanta da wasu kungiyoyi masu yaƙi da tsadar rayuwa na aza alhaki akan gwamnati da ta kasa tsaye da kyakkyawan farashi wanda yake da ka'ida. To sai dai kungiyar Adede Sai Wadata wacce ke yaƙi da tsadar rayuwa a Niger na ganin akwai buƙatar a wannan karon gwamnatin ta samar da mafita ga al'umma domin gudanar da ibadar azumi watan Ramadan a cikin walwala. Muhammad Abubakar, wakilin Adede Sai Wadata a Agadez.
Mafi yawanci duk idan wani lokacin ya kawo kana ga farashin abubuwa suna hauhawa. Kuma kana gwamnati abubuwa suna gwada alamun kaman babu su. Idan ka dube su sai ka zan kamar da talaka ya shirya ma kanciya gaskiya abin nan zai zo miki cikin wani yanayin gwamnati ya dau mataki. Cikin wurin harkar 'yan kasuwan nan ya sa ya yi ruwa ya tsaki a samu wanga watan ya kama matalaka ko kuwa don samu rayuwa mai kyau. Surtu wani gwamnati da ke talaka suna tsammanin kwarai bisa gare shi.
Abin shara a gani dai shine matakin da gwamnatin Niger za ta ɗauka domin kawo al'ummar ƙasar sauƙi ta ɓangaren da ya shafi farashin kayan abinci a daidai lokacin da ake sa ran a fara duba watan dan a wannan ranar Juma'ar da ke tafi. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To gaida Hamid Mahmud, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake bukata, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu ga maimaitan shirin mu na yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi na wannan mako zai tabo batun fasahohin da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta. Yadda sauyin yanayi yake tasiri ga matsalar tsaro da ta'addadi yankin arewacin Najeriya, musamman ma yankin arewa maso yamma, sai kuma batun matsalar kafewar ruwa da al'ummar Jos take fama da ita. Sunana Aisha Mu'azu. Duk da irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa a sassan duniya, akwai dabaru da ake fituro da su don samar da makamashi mai tsafta wanda yake taimakawa gaya wajen rage matsalar dumamar yanayi da ke sabbaba matsalar sauyin yanayi, a cewar injiniya Yahaya Ahmed, shugaban kungiyar Development Association for Renewable Energy da ke Kaduna, wanda ya ce Najeriya za ta iya amfana idan ta dage ta yi koyi da irin waɗannan dabaru.
A sassa daban-daban na duniya akwai fasahohi daban-daban kuma da ake amfani da su wajen da ya samar da makamashi. Yanci za a bi su ɗaya bayan ɗaya, ai ba za mu iya gamawa ba. Amma alal misali mu ɗauki ƙasar China, wadda ta ci gaba sosai a wannan ɓangaren. Tana da makamashin nukiliya da su coal da menene duk, amma duk wannan duk da haka ɗin ta mai da hankali sosai kan bunƙasa amfani da wannan makamashi mara gurɓata yanayi. Alal misali, China na da girma sosai kuma a duk faɗin ƙasar, a wasu wurare an fi iska, a wasu wuraren kuma akwai hasken rana sosai, a wasu wuraren kuma ga koguna nan, sannan kuma da sharan su ma, sharan nan da yi wannan na bola da abin nan, suna amfani da su ƙwarai. Shi yasa kaga yadda su suka yi tsarin su, inda mu ma za mu yi kwaikwayo da su ne da za a samu nasara. Alal misali, su inda ake da iska sosai sun fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa wannan na'urorin samar da makamashi daga iska. Sa duk matsuguna inda dai ba masana'antu da yawa ko kuma ba masana'anta ba ce, to nan za a kafa musu waɗannan na'urorin na samar da makamashi mara gurɓata yanayi, kamar na iska din nan an kafa musu. To duk matsugunai nan inda mutane suke da abin nan, to za su yi ta amfani da wannan ne. Wannan wutar lantarki ta ƙasa da ake abin nan duk ana kai da karkata su ne zuwa masana'antu. Kaga masana'antu sun bunƙasa da wutar lantarkin, su kuma mazauna wannan yankin ba ruwan su ma da wutar lantarki da ƙasa. Waɗannan abin nan daga halitta kawai, ko iska ɗin ko abin nan, alal misali masu iska ɗin da shi kawai suke amfani. Inda kuma suke da rana, China ta fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan allunan ko kuma solar panels ne da ake kiransu, su ma ana yin su da yawa. Gashi yanzu ma ta fi kowace ƙasa a duniya yawan sarrafa su da sayar da su da kuma kafa su a ƙasar tasu, ta fi kowace ƙasa a duniya. To su amfani da wannan sosai kenan, inda kuma suke da iska na hasken rana, inda kuma suke da koguna da abin nan, gasu manya-manyan dam. Banda waɗannan manya-manyan dam, akwai ƙananan dam kuma da ake kiran small hydro, inda sun yi su kuma da yawa, su kuma waɗannan dam ɗin suke samarwa kansu makamashi. Shi yasa kaga sun rarraba abin, ko ina suna amfani da makamashin da ya ɗo a nan a wannan yankin. Sannan kuma wutar lantarki ta ƙasa da ake samu duk ana karkatar da su ne zuwa masana'antu. Shi yasa kaga sun ci gaba sosai, ko menene ma suna ƙirƙirowa yanzu, suna ƙoƙarin su wuce Amurka ma, ko sun wuce Amurka ne ma akan ƙere-ƙere dai, saboda suna da makamashin ya ishe su, kuma kullun sabbin abin nan suke ƙirƙirowa. To kaga wannan kawai ma zai mana misali inda za mu iya bi ne, ko kuma haɗa gwiwa da su, amma ba mu da fasa mu haɗa gwiwa da su, wasu daga cikin su kawo mana nan, kuma za su iya ɗin a zo a yi a kafa su ana amfani da su, da za mu sami ci gaba sosai. Ga kuma shara dai wannan na bola da muke kyaman su muke abin, kuma cikin su muke, saboda ba mu da ma wasu matakai da muka ɗauka na kau da sharan da muke mu da kanmu muke jin wannan sharan, kuma amma sai ya zai mana illa.
Shi kuma masanin al'amuran sauyin yanayi Saifullahi Muhammad Bilbis yayi bayani akan yadda matsalar sauyin yanayi take tasiri akan matsalar tsaron da arewacin Najeriya take fama da ita.
wannan suka zan in shaka duk wanda ya attendant wanda ya halarci wannan taron da muka yi. Insha Allah indai ya saurari abin da na faɗa, na san insha Allah zai koma gida yana tunani akan shi kanshi wannan irin contribution da yake badawa game da irin yanayin carbon din da yake emitting shi kanshi personally a pension da adam, sannan kuma ya zai iya wayar da kan wasu ma. Saboda gaskiya na yi bayani cikin ina ga 15 zuwa 20 gaba daya, amma abun da ta taba gaskiya suna da yawa kuma gurguru alhamdulillah na shi in the sense that ko dan karamin yake wannan wurin zai fanci abin da na faɗa kuma zai iya isar da sako zuwa ga sauran wanda ba su wurin. So alhamdulillah gaskiya na ji sosai sai kuma da yake akwai mai mutane wurin, akwai ma'aikata kala kala da sun zo wurin kuma alhamdulillah mun samu isar da sako. So gaskiya alhamdulillah zan ci game da wannan.
To arewacin Najeriya ya kasance wani sashi na Najeriya mai muhimmanci, sai dai yana tattare da kalubale musamman ma a jihar Zamfara da sauran jihohi da ke wannan yanki da suke ta fama da matsalolin tsaro. Akwai wata alaka da ke tsakanin matsalar sauyin yanayi ko kuma muhalli da kuma matsalar da ake fuskanta? Idan haka, mecece mafita duk da cewa wannan bayani da kai idan aka ce za a kirkiro abubuwa na amfani na yau da kullum za su taimaka wajen samar da ayyukan yi?
Abin da kenan game da matsalar tsaro, misali ko cikin sa ne magana akan wannan makala da ta wata climate change lokacin na kara magana akan cewa rashin tsaro ma da aka samu a jihar Zamfara yana da alaka, idan aka riba genesis nashi da fara tun farko yana da alaka matsalar climate change. Saboda abin da kenan tun da yanzu za a tuna ana magana akan manoma da makiyaya suna samun matsaloli tsakaninsu, ana samun harkashe-kashe ba wannan zai ce an turo kayansu sun shiga a gonar shi sun cin kayan gonar shi a matsayin abinci su gari su shanu misali sun ci sun wuce tun da shi ya yi duzin nashi. To duk abin da ke kosan wannan tun da ma asali saboda babu wadatacce abinci yau daga inda suke, to kin ga dole suna ƙara ba gaba za su kai inda suke samun abincin da yawa sun yi wanda yake cin su sun cinye inda dole za su ci wani abinci kuma su za ku rusu da in su abinci ka hanya za su tsaya su ci da sun da haƙƙi za su ci. To haka suke suna samun wannan issue da suka kai ana zuwa ana samun matsala za su tura shanu da awakin su su cikin gonakin mutane su ci saboda abinci suke nema su shanu da sauran dabbobin nasu. Bikin da idan aka diba da tun tarihin dama an sa samun da wannan matsalolin kuma yana cika abubuwan suka ƙara kawo waɗannan matsalolin na rashin tsaro musamman yankin namu na jihar Zamfara.
Ana shi ɓangaren kuma masanin ilimin kimiyyar ƙasa a jihar Plateau Najeriya Ngatwe Kasam ya yi tsokaci akan tsananin matsalar kafewar ruwan da al'ummar Jos take fama da ita.
Kowane wurin yana da yanayin shi na ruwa, a waɗansu wuraren dai tun daga farko nasu ya fi zurfi, amma da yawancin in ka sa kaman kafa 300 kafa 400 haka in ya yawa kenan za ka samu ruwa, ko kuma kafa 500 in ya yawa sosai a wuraren da ruwansu yana da ɗan zurfi. Amma yanzu yawancin ma ka kai kafa 500 ɗin ma ba ka fara komai ba ma tukunna, waɗansu har sai ka kai wajen kafa 900 ko 1000 da wani abu kafin sai ka samu ruwa. To in san a kasa ruwa yana zama waɗansu abubuwan da muke kira aquifers, yawancin aquifers da suna saman nan yanzu ba su da ruwa kuma sai an gangara kafa. Duka abubuwan nan suna faruwa domin kamar yadda na faɗa climate din ne,
canjin yanayin nan
shi ne yake sa duk abubuwan nan suna faruwa, kuma ayyukan gona ma duk su irrigation
kuma da noman rani da sauransu
rani yawa mutane suna using ruwan ya yawa,
wato kamar ana barnan ruwan kenan.
Yawa za a yi barna za a yi ta amfani da shi a ta amfani kuma an ɗiba zuba a ƙasa kamar yadda na faɗa ake domin temperature ba shi ya yawa zai kone shi. Kamar yadda na faɗa shi sauyin yanayi dole ne zai faru bayan shekaru da ɗan dama, amma yana yi kaɗan kaɗan ne ya canza. Abin da ya sa wani lokaci za ki ga ruwa yawa wani lokaci but in ana tafiyan gaba sai a ga ya ɗan ragu, haka yana faruwa. Amma domin ayyukanmu kamar yadda na faɗa ɗin ya sa abin yana sori, domin da ya kamata a ce climate kafin a ce ya canja zai kai wajen su shekaru 30 da wani abu minimum, amma yanzu za ki ga a ce a cikin shekaru 5-10 sai a ga abubuwan ya canza gabaki.
E sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad, Saifullahi Muhammad Bilbis da Ingabtuwe Kasam, ta dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar shirin, sai Julie Levels Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take cewa ku huta lafiya.
To madalla gaida Aisha Mu'azu. To kamar yadda muka alƙawarta lokaci yayi da zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana irin shirye-shiryen da kuke yi domin shiga azumin watan Ramadan na wannan shekara. Lambar da za ku kira mu kamar kullum ita ce 2-0-2-9-6-5-0. Amma sai an fara saka alamar tarawa da daya, kuma yanzu haka muna da kiran mu na farko daga jihar Nasarawa. Wake kalla ya Nasarawa.
Bashir tela ne daga kan lafiyar bare-bari.
To madalla Bashir, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, mu dai fatan mu shine Allah ya nuna mana wannan azumi lafiya, mu yi lafiya, mu zama lafiya.
Ana cewa kayan masarufi sun sauka a Najeriya, kuma ana cewa suna cewa to farashin su ya tashi a Najeriya. Shin yaya inda kake, yaya yankin, ya yanayin farashin kayayyaki?
To mu dai kira mu kira alhamdulillah, amma abin da ba mu gani da kasa ba, amma wurare da dama musamman a bangarorin na Najeriya ana cewa abubuwan ya sauka. To amma mu a nan lafiyan bare-bari gaskiya.
To madalla, to muna godiya. Bari mu je jihar Na'am, bari mu je jihar Jigawa Najeriya. Wake kalla yi a Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Alhaji Audidi da Dr. Local Government.
Na'am, to a bayyana ra'ayi.
Ra'ayi mu alhamdulillah, Allah ya kara kawo mana sauki kamar yadda dama Allah ya ce kawo mana sauki da muke.
To kenan za a shiga azumi lahiya lau kenan.
Alhamdulillah, Allah ya kare kare komai, domin mu a nan abubuwa suna saukowa, amma ba taimakon wani ba daga taimakon Allah.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Bari mu nufi jihar Kaduna. Wake kalla ya Kaduna.
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Alaramma,
to gaskiya shirin da muke na azumi bai wuce mai addu'a ba. Allah ya nuna mana wannan Ramadan din lafiya.
Amin.
Amma maganan tsadan kayayyaki, gaskiyar magana ana ciki. Muna da ji ya sauko a buhu, amma mu gan shi a shago, a lokoki, a unguwanninmu, wanda talakashi ma zai iya auna ya kai gida, har yanzu ba mu fara gani ba. Fatanmu dai Allah ya nuna mana Ramadan cikin ƙoshin lafiya, mu azumi lafiya, mu kuma kammala lafiya.
To amin summa amin. Bare daga Kaduna mu cilla a jihar Borno. Wake kalla yi a Borno.
Hello.
Na'am, muna jin ka. Wake kalla yi.
Wa
alaikum salam.
Wa alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Buhari Sarki daga nan jihar Oyo. Oyo.
Okay, Oyo. To muna jin ka.
To fatan mu dai Allah ya fade mu shiga azumin ga lafiya, mu ga karewar ta lafiya, don dai abubuwa yanzu ba a cewa komai dai, kawai sai dai a ce addu'a dai. Amma dai muna fata Allah ya gwada muna mun shiga azumi lafiya, mun gama lafiya.
To amin summa amin. To daga Oyo bari mu je jihar Taraba. Da wa muke a Taraba? Na Taraba, kana tare da mu?
Eh, malaka cikin wanda daga jihar Taraba, karabar kuma Allah.
Na'am.
Karin Dogo.
Na'am.
Kamar yadda wanda na farko ne.
To ina ganin layin ka. Na'am, ci gaba, ci gaba. To na Taraba, ina ganin layin ka yana da tangarda. Bar mu je Sokoto birnin Shehu. Wake kalla ya Sokoto.
Kana magana da Yusuf Gataji daga Sokoto Asara.
Na'am, to muna jin ka. Menene ra'ayi?
To ra'ayi na gaskiya guda ne, Ubangiji Allah shi gwada mana kawo mu wannan watan laya, kuma Allah ya tabbatar mana alherin da ke.
To amin.
Magana ka gaskiya, abinci yana sauki, amma ba daga wai wani ba ne, daga Allah ne wannan. amma kaya na tsayawa irin maji da kingin tsani haka da kasar suna tsada. Muna fata ɗan tsarawajen Allah ta sassauta saboda albarka wannan wata.
To Aminto, muna godiya. Bari mu je Kwantagora jihar Naija. Wake kan layi a Kwantagora?
Na san yana kana magana ga injiniya mai gero make yi Kwantagora jihar Naija.
To injiniya, na san da yanzu an yi injiniyancin shirin shiga azumi ko?
Wani injiniyar ta shiga azumi na san yana, insha Allah, a gaskiya amma dai akwai baya ba gane saboda kayan masarufi ba su sauki. Kayan gona da yadda sauki amma duk da shinkafa ba sauki tsakani da Allah. Saboda gwamnati ba ta yi abin da ya kamata na ake wasu abubuwa sun sauka gaba don yadda kayan gona sun kawadi ya dace na sanyi na ake gwamnati ta sa baki kayan masarufi su yi sauki don talaka ya samu sahira. Amma kayan masarufi irin suga, su magi, su manja, su mangyara, sauransu duk gaskiya ba sauki, su madara duk babu sauki, kayan gona da yadda sauki. To da ya zake gaskiya gwamnati ta sa hannu waɗannan abubuwa su sauka a talakawa na sanyi na.
To masha Allah, to Allah ya sa ta ji. To daga Naija bari mu je makwabciyar ta jihar Kebbi. Wake kan layi a Kebbi?
Abdullahi Salim kuma ke laifa a lamarin kuma canza local government.
To Abdullahi, menene ra'ayinka? Kai ne kiran mu na ƙarshe.
Ai ni na ra'ayi abin da yake, ni Ali Dangote shi nika jinjina ma don saboda shi ya tsare mana farashin mai, gani ne sa farashin man nan ni na ji daɗi. Sannan mu gaskiya nan dawa masara shinkafa ta yi sauki, amma gishiri magi wayannan suga duk ba su da sauki gare mu nunan da ka a Najeriya.
To madalla, to muna
Allah ya ta mana sauki.
To amin, sun mu amin. Muna da sauran lokaci, bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
Da sanyin da barka da dare.
Barka ka dai, gabatar da
kana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder a kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musan Garo, muna jinka.
Na gode kwarai. To alhamdulillah, mu dai dangane da maganar sauki da ake makara, kayan abubuwa a kasuwanni muna jin suna yi sauki, amma a gurin masu saidawa a shago kaya tsada suke yi. Har yanzu sauƙin da ya zo gurin mai awo ba wanda zai je ya sarrafa shi a cikin gida yake. Don haka ya kamata a ce su kansu ina jinna cikin 'yan kasuwa, ya kamata mu ji tsoron Allah. Ita harkar nan da kake gani idan Allah ya kawo sauki, to ya kamata fa sauƙaƙa wa al'umma. Inda muku fata alkhairi Alhaji Musa Garo, na gode, a tashi lafiya.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske. Kuma wannan shi ne kiranmu na ƙarshe, abinda lokaci ya bamu zarafin yi kenan. Muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka kira da ma waɗanda suka yi ƙoƙarin kira ba su samu ba. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen, shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Prime Minister Birtaniya Keir Starmer a fadar White House a yau Alhamis domin tattaunawa kan rikicin Ukraine da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. A daidai lokacin da shugaban na Amurka ya yi barazanar lafta haraji kan Turai da kuma buƙatar nahiyar ta rage dogaro da Washington don tsaranta. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya gana da shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud a birnin Mogadishu a yau Alhamis, yayin da ƙasashen biyu suke ƙoƙarin daidaita alaƙar da ke tsakanin Habasha da mashigar tekun Somaliland. Abiy ya isa zuwa birnin Somalia a yau Alhamis a daidai lokacin da sojojin Somalia da ke samun goyon bayan dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayyar Afirka suka tsaurara matakan tsaro a filin tashi da saukar jiragen sama. A yau Alhamis ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattaunawa a kan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancinsu da ke Moscow da Washington. Ganawar da ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu, ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarhotun a farkon wannan wata tsakanin shugaban Amurka da shugaban na Rasha. Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya NCTC ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki don faɗaɗa ayyukansu.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama, za mu miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku da iyalai da 'yan uwa da abokan arziki akan rasuwar dallatun Sokoto Alhaji Jibo dan Malam. gaisuwa ta ta'aziyya ta musamman zuwa ga abokin aiki Hayatu Jibo Dallatu wanda yake a gidan rediyon FM na Aluya Gore da ke birnin Sokoto da shi da ƴan uwa da dukkan wato iyalai na marigayin. Allah ya gafarta masa kuma ya bada hakurin jure wannan rashi. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta gaya ta ni gabatar da shirin da Jure Letters Gresham da ma injiniyan mu Jumbe Hamza Murtala.